نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامتاشي سورة 63، سورة المنافقون. wannan sura tana da ayoyi guda 11، tana da kalmomi guda 180، tana da huruffa 776. kamar yadda cikin at-tafsirul qur'ani lil qur'an juz'i na 14 shafi na 955 na Dr. Abdul Karim al-Khatib. wannan sura tona asiri take da bayyanar da yadda munafukai da munafinci yake, da kuma irin kulle-kulle da kutungwila da makarkashiya da zagon ƙasa wanda munafukai suka dinga yi wa wannan addini a farkonsa. amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare addininsa. malamai sun kasa annifaku, wato munafinci, zuwa kashi-kashi. akwai annifaq al-i'tiqadi, akwai annifaq al-amali. akwai munafinci na kudircewa da aqida na zuci, wanda shine mafi muni. akwai annifaq al-amali, munafinci amma a aikace wanda bai zama ya shiga zuci ba. akwai annifaq al-akbar, babban munafinci. akwai annifaq al-asgar, karamin munafinci. akwai an yadda al-munafiq kafir, munafiki kafiri ne. li'annahu aqarra bil lisani thumma kafara bil qalbi, saboda ya furta abu da bakinsa amma kuma ya kafirce a zuciyarsa. shi yasa malamai suka ce al-munafiqu man yuzhiru al-islam, wanda yake bayyana da musulunci, wa yabtunul kufr, amma yana boye kafirci a ransa. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bambanta mana tsakanin an-nifaqul i'tiqadi da an-nifaqul amali. an-nifaqul amali yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. akwai wasu halayya hudu ko biyar waɗanda mafi yawa muna aikata su, amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya hada waɗannan halayya guda hudu to ya zama cikakken munafiki. amma wanda wasu bangare yake aikatawa ko da khasla ɗaya ce, to kanal fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. idan muka dauki waɗannan halaye guda hudu ko ne muka bashi 25, wato idan mutum yana da waɗannan halaye munana guda hudu to yana da 100% na munafinci a halayyarsa. idan uku yake yana da 75 na munafinci a halayyarsa. idan biyu yake yana da 50% na munafinci a halayyarsa. idan ɗaya yake yi yana da 25 na munafunci a halayyarsa, yana da 75 kuma na imani a halayyarsa. Allah ya raba mu da waɗannan halaye. Shine yace idza haddasa kadhaba, mutumin da in yana magana yake ƙarya, maƙaryaci, kamar yadda Bahaushe yana ƙin ƙarya, yana faɗar kalmomi munana akan maƙaryata da ƙarya, mai ƙarya dan wuta, ƙarya zagin Allah, mai ƙarya ko a ruwa fure, ma'ana ƙarya fure take ba ta ƴaƴa, mai ƙarya ko a ruwa gumi yake, ramin ƙarya ƙurarre ne, da sauran irin kalmomi irin waɗannan da ake nuna ƙin ƙarya da ƙyamata, a ce maƙaryaci da sauransu. Na biyu, idza wa'ada akhlafa, mutumin da ya ɗauki alƙawari yake saɓawa. Saba alƙawari wanda ya zama halayyarmu, ya zama jikinmu, ya zama ɗabi'anmu, har ma a kona abu da ake kiranmu da shi African time, wato ba mu da cika lokaci, ba mu san ƙimar da martaban lokaci ba, ba mu san ƙimar alƙawari ba, to wannan shi ma ɗabi'a ce ta munafunci. Na uku, man iza'atu mina khana, wanda in an amince masa an bashi amana, amanan nan ta kuɗi ce, amanan nan ta magana ce, amanan nan ta neman shawara ce, domin wanda ya zo ya ce yana neman shawara ka ya amince maka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mustasharu mu'taman, wanda duk aka nemi shawararsa to an amince masa ne, ya kamata ya bayar da kyakkyawar shawara saboda an amince masa aka nemi shawararsa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk wanda ya gaya maka labari ya juya baya to ya zama amana, kada ka gaya wa wani ko ka sanar da wani wanda yanzu nan wannan ya zama ɗabi'anmu, sai in kira ka gefe mai mitin in gaya maka wani abu, kai ma sai ka samu abokinka ku yi mitin da shi ka gaya masa, shi ma ya samu abokinsa ya mitin da shi ya gaya masa. La akhafu sadiqi walakin akhafu sadiqu sadiqi, akhafu sadiqa sadiqi, yace bana gudu bana tsoron abokina saboda shi zan iya gaya masa magana, amma akwai sadiqu sadiqi, shi ma abokin nawa yana da aboki wanda shi ma zai je ce magana ce kai ka gaya kowa, kai kadai na gaya ba, shi ma zai je gaya ce kafa ka gaya kowa, kai kadai na gaya ba, shi ma zai je na gaba ce kafa ka gaya kowa, wannan sirri ne, kaji sirri, sirri ka gaya wani. Saboda haka, da haka ne labarai suke fita tun daga fadar shugaban kasa zuwa fadar gwamna zuwa fadar kaza, duk abin da aka tauna yau sai ka ji shi a kasuwa, wani ana fitowa zai buga waya gaya wani, wannan shi ma ya gaya ma wancan. Saboda haka Najeriya kwata-kwata ba sirri, mutanen mu ba su tarbiyyantu akan rike sirrin magana ba, to wannan shi ma yana daga cikin wato ɗabi'a ta munafunci, cin amana ta kuɗi ko ta halayya ko ta sauransu. Sannan wa iza ahada gadara, mutumin da ya kulla yarjejeniya sai ya yi yaudara. Yaudara hali ne mummuna, mayaudari abin kyama ne, abin turne, abin Allah wadai ne. So da haka siffar yaudara ba siffa bace ta mutum, duk mutumin da yake yaudaran mutane har suka gano to mutuncinsa da kimarsa da martabarsa da girmansa zubewa yake yi. So da haka wannan mummunan hali ne. Sannan wa iza khasama fajara, mutumin da in ana rigima da shi baya yadda ai sulhu, a daidaita, a zauna lafiya. Duk mutumin da za a ce a zo a yi sulhu, a zo a tattauna, a zo a daidaita, a zo a gyara, a zo a shirya a kan wani abu na alkhairi ko mai amfani, ya ƙi ko ya ƙyamaci hakan, to shi ma yana da ɗabi'a ko halayya ta munafunci. A wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiq salas, alamar munafiki uku ne, idza haddasa kadhaba wa idza atmina khana wa iza khasama wa iza ahada wa iza haddasa kadhaba wa iza tumina khana wa iza wa'ada akhlafa. Haike cewa wa in salla wa sama wa hajja wa atamara wa za'ama annahu muslim, koda yayi salla, yayi azumi, yayi haji, yayi umara, yaji shi musulmi ne, in dai bai rabu da waɗannan halayen ba to akwai gyara. Yanzu waɗannan halayen guda hudu, ƙarya, saba alƙawari, cin amana, yaudara wanda Allah ya raba shi da su, to gaskiya Allah ya masa gyadar dogo. Sada ka mu yi kokari in muna da waɗannan halayen mu yaƙe su mu rabu da su. Wani duk hudun ma yana da su, makaryaci ne, mayaudari ne, maciyin amana ne, sannan mai saba alƙawari ne. Wani kuma ƙaryar kaɗai yake yi yana cike alƙawari, yana da amana amma maƙaryaci ne. Wani ko baya ƙarya amma fan amana ta ratso sai abin da hali. Wani baya cin amana baya ƙarya, alwajen alƙawari matsalarsa take. Wani abin ya zama masa ɗabi'a, ya zama mai jiki, har jama'a sun san shi da shi. Wani kuma wasu lokuta ne yake aikata haka. Saboda haka Allah ya raba mu da irin waɗannan halayya. Waɗannan su ake kira annifaqul amali. Annifaqul i'tiqadi kuma abu shida ne, wanda an ka hada su sun zama 11 kenan. Waɗannan abubuwan guda shida su ba a samun su sai ga kafiri, su ne bugdun nabi, kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bugdu ma ja'a bihin nabi, kin saban da Allah ya aiko manzon Allah da shi. Takzibun nabi, kudirce ƙaryata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam. Aw takzibu ba'dhi ma ja'a bihin nabi, ko ƙaryata shashi na saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Al-masarra bin khifadul islam, jin daɗi da farin ciki idan musulunci ya karye ko ya ci ƙasa ko musulmi sun koma baya, mutum ya dinga jin daɗi yana murna a zuciyarsa. Da kuma at-tahazzun birtifa'il islam, mutum ya dinga damuwa idan ya ga musulunci yana ɗaukaka, musulunci yana burinƙasa, musulunci yana yaɗuwa, musulunci yana haɓaka, musulunci ya mamaye ko'ina, mata suna sa hijabi har da niqabi, yara suna ta zuwa makarantar addini da ta islamiyya da ta allo da ta alqur'ani, musulunci yana ɗaukaka ko ina ka duba ana karatun qur'ani, halayyar mutane tana gyaruwa, kusancinsu da addini yana ƙaruwa, ana rufe gidajen badala da gidajen da'ara da gidajen shaye-shaye da gidajen karuwanci da sauran laifuffuka munana, mutane sun tuba sun daina. To sai mutum ya dinga jin zafi a ransa, yana jin damuwa, dan me musulunci zai ɗaukaka, dan me tutar musulunci za ta ɗaukaka, dan me masu addini za su girmama, yana jin zafi. To wannan in ya mutu ba zai shiga aljanna ba. Mai jin haushin Allah ko manzansa, mai jin haushin shari'ar musulunci, mai jin haushin addinin Allah, wannan kafiri ne mutlaqan. Su ne waɗanda Allah ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nari, haƙiƙa ma munafiƙai suna can ƙoli-ƙoli a cikin wuta, can ƙuryarta kusurwarta za a cusa su. Wurgici ta innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, su a ganin su ma yaudara suke wa Allah subhanahu wata'ala. Wannan sura malaman tafsiri sun faɗi dalilin saukarta. Cewa dalilin saukar wannan sura, akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, wannan mutum da can shi za a naɗa gwamnan Madina, har an gama taro tsakanin Ausu da Khazraj, an yi mitin cewa shi ne sarki. To a ranar da ake mitin za a ɗora masa kambun sarauta, sai manzo Allah ya shigo Madina. Da manzo Allah ya shigo Madina, sai jama'a suka watse, yo ga annabi, yo shi za ka ɗaya wani sarki ko wani waye. Jama'a suka watse suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai ya ji zafi a ransa. To ya ga in ya bi annabi shi yanzu sarautarsa ta tafi, in ko bai bi shi ba jama'arsa sun tafi. To sai ya raba kafa, daga nan aka fara samun munafunci a tarihin dan adam. Sai ya raba kafa, in yace baya tare da annabi, to in yace yana tare da shi kuma ina nasa girman. Saboda haka shine aka samu la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Sai yazo ya ce yayi imani da baki, amma kuma da shi ake shirya zagon kasa da addinin musulunci da musulmi. To shine wata rana aka fita yaki zuwa ga Muraisi'i, wani yaki ne aka yi na Muraisi'i. To akwai wani ruwa na kabilan Banu Mustalaq, sai aka je kowa yana so ya ebi ruwan tsakanin bangaren Muhajiruna da Ansar, da kuma bangaren mutanen wato Madinan sun kasu bi da Ausu da Khazraj. saboda haka da wannan tafiya ta zo sai ya zama akwai wani da ake kiransa ko wani daga cikin kabilan Bani Gifar ana kiransa Jahajahu bin Sa'id da kuma wani yaro ma'aikaci ne shi wannan din Jahajahu bin Sa'id ma'aikaci ne na Sayyidina Umar wanda yake ba dabbobin su ruwa ta ko kuma wani yaro shi kuma daga kabilan Gifar din to sai wajen ibar ruwa rigima ta hada su da wannan wakilin Sayyidina Umar da wancan wakilin wadancan da ya shi wancan ya fara zuwa wajen ruwan sai ya diba da ya diba sai ya rufe yace kowa ba zai sha ba sai wadanda suka sa shi diban yazo shi kuma wanda yazo yana son ya diba sai kokowa ta kama su karshe sai ya dauki shi na yaron wajen Sayyidina Umar din sai aka mare shi da ya ji zafi sai ya dauki wata sanda sai ya maka ma wancan aka sai kansa ya fashi sai shi wannan yace ina ansar ku taimake ni an fasa min kai shi kuma yace ina muhajiruna ku taimake ni an mare ni sai aka so ai rigima a gurin ai fada karshe dai aka zo aka raba wannan fadan bayan an raba fadan to Abdullahi bin Ubay bin Salul dama yana nan yana jiran wani abu ya faru yayi amfani da shi ya zagi musulunci da musulmi sai koma gefe yana cewa wallahi haka fa abin yake kun ga yanzu mutanen nan an koro su daga kasarsu an kore su daga garin su an fidda su mu muka karbe su muka yi musu kaza amma yanzu wai mu ma suke mali wai mu ma ake duka da sanda gaskiya wannan wato dama an ce ka kiwata karanka ya kiba ya cije ka so da haka mu muka ba su dama ni gani nake kawai mun koma gari mu je mu fitar da su daga garin suna kaskantattu mu ne madaukaka la in rajana ila al madinati la yukhrijanna a'azzu min hal azalla mu madaukaka mafi daukaka za mu fitar da kaskantattu daga Madina ta ko ni sahabi yana nan ake wannan tattaunawa ko ake wannan gulma ko ake wannan kinibibi ko ake wannan tsegumi shine Zaid bin Arqam lokacin yana yaro karami sai yake cewa kai ne kaskantacce wulakantacce kuma abin nan da ka faɗa sai na je na gayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine yazo ya gayawa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tura ma dan sako cewa ya kake zagin mu ya rantse ka ji sharri wallahi ni ban faɗa ba sharri za a yi min haka kawai yayi ta rantsuwa sai annabi ya ce to yayi gaskiya kai wannan yaron kai ne kai kuskure shi kuma Zaid bin Arqam ya ji wannan magana sai abin ya masa ciwo ya zan ji abin zo in faɗa shi da ya faɗa ya rantse akan ƙarya a gaskata shi ni da nake da gaskiya a ƙaryata ni so da haka sai damuwa ta dame shi yana cikin wannan hali shine Allah ya aika malaika Jibrilu da wannan sura yana tabbatar da labarin nan da Zaid bin Arqam ya kawo game da Abdullahi bin Ubay bin Salul gaskiya ne yayi wannan abun ya zagi musulunci da musulmi kuma ya zuga mutanen Madina akan su daina ciyar da sahabban annabi da mabiyansa za su tarwatse kuma ya faɗi duk maganar da ya faɗa so da haka annabi ya kirawo wancan sahabi Zaid bin Arqam ya tabbatar masa cewa Allah ya gaskata ka abinda munafikin nan ya faɗa ma gashi Allah ya maimaita ya faɗa saboda haka shine wannan abu ya faru to shi da yake cewa akwai ɗansa kuma sahabi ne salihi mu'mini kun ga Allah ya khurujul hayya min almayit wa yukhrijul mayita min alhayy wata ni'ima da baiwa da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda suka tsanance shi suka nuna masa muguwar gaba sai da Allah ya sa mafi yawa ƴaƴansu suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jibishi Abdullahi bin Ubay bin Salul ga ɗansa Abdullahi bin Ubay bin Salul shi kuma mumini ne salihi yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama jibi Abu Jahil da irin gaba da kiyayya da akwai ɗansa Ikramatu bin Abi Jahal yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama jibi Al-Walid bin Al-Mughira irin kiyayya da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama amma a cikin ƴaƴansa akwai Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul yana cikin manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama jibi Asi dan Wa'il irin kiyayya da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama amma ga ɗansa Amr bin al-As yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama hatta Abu Lahab akwai wato yassa da ta musulunta akwai ɗansa da ya musulunta haka nan akwai shi kansa Abu Jahil akwai Durratu wata yassa wanda har Sayyidina Ali ya yunkurin aurenta kamar da yazo hadisin Bukhari shi ma ta musulunta to waɗannan haka Allah ya ce wa annabi baiwa waɗanda suke yakin sa sai Allah ya fito da zuriyar su ya dankawa annabi sallallahu alaihi wasallam. To da Allah ya saukar da wannan aya ya tabbatar da labarin da wancan munafiki ya faɗa gaskiya ne, to shine dan sa an zo za a shiga Madina sai ya tara bakin kofa, ya tara bakin gari, ya tsaya ya ce ba za ka shiga Madina ba, ba ka ce annabi ne kaskantacce da sahabbansa ba, to kai ne kaskantacce da kai da wannan yan jam'iyyar taka da kungiyar ka, ko ba za ka shiga Madina ba sai da izinin annabi tukunna. Yasa takobi ya rutsa shi, ice ka ce kai ne kaskantacce, ice shi ne kaskantacce, da yan kungiyar ka su ne kaskantattu, yace yan kungiyarsa su ne kaskantattu, ice annabi ne madaukaki da sahabbansa, ice annabi ne madaukaki da sahabbansa, ice to ko ba za ka shiga garin ba ma sai da izinin annabi ko in killa kanka. Sai da aka aikawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ba da izini a bashi dama ya shigo, sannan ne aka bude masa ko aka bashi dama ya shigo Madina. Lokacin da ya rasu sai dan nan nasa saboda irin yadda yake biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo yace ya rasulullah ko zaka wa babana sallah, sai annabi ya tashi yace mu je, sai Umar ya sha gaban annabi ta ba rasulullah awa wannan sallah awa ya rasulullah munafikin yace to ya za a yi, dan sa yace ai masa, kuma dan sa mumini ne, haka dai aka tayi dai aka je aka yi masa wannan sallar wanda Allah ya saukar da yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Akwai kuma lokacin da bayan ma an binne shi kamar da yazo a cikin musnad na Imam Ahmad, annabi ya je ya sa aka buɗo shi dan ma ya samu sauki ya samu relief, kai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rahama a zuciyarsa, duk wannan tsiyar da ya fa sahabbai suka ce za su kashe shi, yace a'a kada mutane su ta yadawa annabi yana kashe sahabbansa, kyale shi. Ko bayan yarasin dan sa yace a bada riga ai masa likafani da ita, annabi ya bada rigar sa aka yi masa likafani. Bayan annabi ya masa sallah an binne shi, annabi yace a sake koma a makabartar, aka sake koma yace a tono shi, aka bude kabarin aka fito da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan cinyarsa, ya zubo yawunsa mai albarka a tafin hannunsa, ya shashafa masa a fuska, ya shashafa masa a kirji, ya shashafa masa a jiki dan ya samu sauki. Allah ya ce ba zan masa sauki ba, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Jama'a kun ga illan munafinci, illan munafinci kenan. To da kada mutum ya kuskure ya zama munafiki, munafinci na kin musulunci da kin Allah da kin manzansa da kin shari'ar musulunci da kin abubuwan da suka tabbata Allah ya ce ayi ko ya ce a bari, mutum ya dinga gaba da su, yana fada da su, yana fito na fito da su saboda Allah ya bashi mulki ko ya bashi kuɗi ko ya bashi ilimi ko ya bashi makami ko ya bashi wata kujera ko ya bashi wani kaki, wallahi ya gamu, ya guji gamuwarsa da Allah, ya kiyayi gamuwarsa da Allah, ba za ta yi kyau ba. Saboda haka Allah ya raba mu da munafinci da dabi'o'in munafikai. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون idan munafikai suka zo maka domin su kare kansu bisa tuhumarsu da ake da zagon ƙasa da makarƙashiya da kutungwila ga addinin musulunci da musulmi, kalu sai su ce maka nashhadu mun sheda. Domin ta shedawa kamar da malam alqadi ibn al-arabi yace kashi uku ce, akwai ash-shahadatu bil qalbi, akwai ash-shahadatu bil jawarih, akwai ash-shahadatu bil lisani. Shaidawa ana so ta hada bangarori guda uku: a zuciyarka ka shaida, a gabbanka su aikata, bakinka ya fada. To su munafikai sai aka samu na bakin kawai, ba a samu na gabbai ba, ba a samu na zuciya ba. Don haka ne Allah ta'ala ya ce qalu sai su fada nashhadu, amma fada ce da fatan baki kawai, mun sheda innaka tabbas kai la rasulullah, jakadan Allah ne, manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. To daga nan Allah ya bada labarin su, sai Allah kuma ya ci gaba da nasa bayanin. Wallahu ya'lamu, Allah ta'ala yana da cikakken sani, yana sane innaka la rasuluhu, Allah ya sheda ya tabbatar kai manzan sa ne. Ko da sun ki yarda, Allah ya yarda da wannan. Wa ya aballah, kamar da Allah ya faɗa Muhammadun rasulullah, lokacin da Quraishawa suka ce a goge sunan annabi daga takaddarsu, sai Allah ya rubuta alqur'ani inda ba zai gogu ba. Saboda haka Muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Wallahu yashhadu, Allah ya tabbatar innal munafiqina, haqiqa munafikai lakadhibuna, ƙarya suke yi, basu yadda kai annabi bane a zuciyarsu. Ma'ana abinda suka faɗa da baki to zuciyarsu ba haka take ba. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Allah ce suna faɗa abu da fatar baki, ko suna faɗa da harshe, amma a zuciyarsu ba haka bane. Da haka Allah ta'ala ya ƙaryata abin da ke zuciyarsu ne, ba wai fadar cewa annabi Muhammadu manzo Allah shine ƙaryan ba, a'a su a zuciyarsu ba su yarda ba, shine abin da Allah ta'ala yake nufi cewa ƙarya suke yi. Ittakhazu aymanahum, sun riki rantsaran su junnatan a matsayin garkuwa, don wannan rantsaran da suke shi yasa ake gaskata su wasu lokuta. Ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufr, kullun suna rantsaran na ƙarya domin a kare su. Ya halifuna lakum idza raja'tum ilayhim, hakana Allah yake ta faɗa suna ta rantsuwa. Ita kanta yawan rantsuwa ma alama ce ta munafunci, kawai abu gaskiya ne kawai ka faɗa, kai ta rantsarantse har mutun ya saba ya ta rantsuwa ƙarya. To kun ga Allah yace ittakhazu aymanahum junnatan, sun riki rantsarantsan su, ko sun mayar da rantsarantsan da suke a matsayin garkuwa wacce za ta kare jinanan su da dukiyar su. Fasaddu an sabilillah, sun katange mutane ga barin bin tafarkin Allah, sun katange kansu ga barin bin tafarkin Allah. Domin ana daukan su musulmin gaskiya, mu'minan gaskiya, amma barnar da suke wa musulunci tafi waɗanda suke a waje suke yi. Domin wanda ya bayyana shi ba musulmi bane, ya hutar da mu, ya hutar da kansa. Amma wanda ya raba kafa, ya kwashi sirrin musulmi, ya kwashi ganawan musulmi, ya bayyana musu al'auran musulmi, ya dauki taro da mitin da tattaunawa da musulmi suke ta cikin gida, yana kaiwa abokan gaban su, yana kaiwa abokan rigiman su, yana kaiwa abokan fadan su, yana fadan logan mu, yana fadan raunin mu, yana fadan ta inda za a cin mana, da ta inda za a kan mana, da inda za a danne mu. Ya je ayi mitin da shi, ayi taro da shi yadda za a cuce mu, ko a cuce addinin mu, ko a cuce al'umman mu, ko a maida mu baya, ko a danne mana haƙoƙin mu. Duk masu irin wannan mitin din duk suna cikin wannan aya din. Kuma mutum ya zo ya tarantsuwa cewa shi ba je ya cuci musulunci ba, bai shiga dan ya cuci addini ba, ai mun ce kowa ya shiga ko ina, amma ka wakilci kanka, ka wakilci yankinka, ka wakilci addininka, ka wakilci al'ummarka, kuma ka nuna gaskiya da amana, ka yi wa waɗanda ba musulmi ba adalci. Da mu 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 yadda a cuci wanda ba musulmi ba, mu mu yadda a zalunci wanda ba musulmi ba, mu mu yadda a ɗauki haƙƙin wanda ba musulmi ba, amma fa ka danne mana namu haƙƙin, ka cuci namu haƙƙin. Musulunci ya ce mu adalci hatta ga wanda baya addininmu, hatta ga wanda baya ƙabilanmu, wanda baya yankinmu, in mun tashi mu mu masa adalci, kada mu cuce shi, kada mu zalunce shi. To bai kamata mu da muke da wannan aƙidar kuma a dinga haɗa kai da namu ana cutar mu ba, ana haɗa kai da namu ana zalunta mu ba, ana haɗa kai da namu ana danna haƙoƙin mu ba, saboda za a dinga cika musu dala da gara must go, su je su karɓi wani abu su cuci al'ummarmu, ko su cuci addininmu, ko su cuci yankinmu, ko su maida mu baya. Masu irin wannan duk suna cikin wannan aya, Allah ya shiryar da su baki ɗaya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, Allah ya ce lalle haƙiƙa tur da abinda suka kasance suna aikatawa na munafunci da zagon ƙasa da kutungwila da maƙarƙashiya da sukewa addinin musulunci. Zalika, Allah ya ce wannan ya same su ne, an tsine musu albarka, an kore su daga rama Allah, bi annahum amanu, domin sun yi imani da baki, sun makafaru sannan suka kafirce a cikin zuciyarsu. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a can, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Yanzu Allah da manzansa da ayoyin Allah su ne abun wasa, su ne abun ba'a, su ne abun zolaya, su ne abun yi wa ɗan kira, su ne abun yi wa ba'a da izgili. Allah ya ce to kada ku bada hanzari, kun kafirta bayan imaninku, ma'ana imanin na bakin ma yanzu an kore shi, babu shi. Saboda haka Allah ta'ala ce thumma kafaru, sannan suka kafirta. Fatubi'a ala qulubihim, an yi rufi a bisa zuciyarsu, alheri baya shiga, sharrin ciki baya fitowa. Don haka fahum la yafqahuna, su ba sa fahimtar komai na addinin Allah, ba sa fahimtar abinda zai amfane su balle su aikata, ba sa fahimtar abinda zai cuce su balle su bashi. Wa iza ra'aytahum, Allah ya ce idan ka gansu, tu'jibuka ajsamuhum, gangan jikinsu za ta burge ka saboda ci da sha da kwalliya. Dama munafukai sun iya kwalliya, so da ayi barazana a tuma kaya ayi ta zazzara ido ana fanka ma ana nuna isa. Wa in yaqulu, Allah ya ce idan suna faɗa, in ko wajen magana ne, tasma li qawlihim, zaka saurari maganarsu, ga baki, ga surutu, ga kaudi, ga iya magana, amma duk ta banza ta wofi, duk ta yaudara ce, ta ƙarya ce, ai ta shirya bula iska, ai ta surutu a kafafen yaɗa labarai, ai ta surutu a jaridu, ai ta hayaniya, amma ba ta gaskiya bace, ba ta aqida bace, ba ta manufa bace, ba ta kare haƙƙin talakawa bace, ba ta san a zauna lafiya a ƙasa bace, duk cikin su sukewa da su da iyalansu kadai, ba ruwansu da wahalar da jama'a suke ciki. Saboda haka wa in yaqulu tasma'a liqawlihim, idan suna faɗa ko suna magana, zaka saurari maganarsu. Allah ya ce ka annahum khushubun musannada, amma su kamar azara ce, ko tumba, ko itace wanda aka jingine shi. Idan ka jingine itace, kaga shi ba shuka shi kai ba balle ya fito, shi ba dasa shi kai ba balle ya shaba da inuwa, ba zai bada inuwa ba, ba zai bada ƴaƴa ba, ƙarshe kuma ribewa zai. Tuna aka jingine shi, wataƙila zago ko gara ta kama jikinsa ta cinye shi. Dan haka ba su da amfani kenan a kan kansu, ba su da amfani a cikin al'umma, ba su da amfani ga ƙasarsu, ba su da amfani ga yankinsu, ba su da amfani ga addininsu, ba su da amfani ma ga kowa, ga kowa ba mai abba za su ambasa amfana kowa. So da haka Allah ta'ala ya ce irinsu kenan, ya hasabuna kulla sayhatin alaihim, ga su da tsaba tsoro. Allah ya ce suna ɗaukan duk wata kururuwa, duk wani ihu, duk wata cara alaihim, kansu za ta faɗo kullun. Saboda in mutum ba shi da imani tabbatacce, ba shi da gaskiya, ta Bahaushe ne maƙaryaci ko a rogumi yake, duk abin da aka faɗa sai ɗauka da shi ake. Yanzu ana maganan masu yi wa addini zagon ƙasa, masu yi wa ƙasa zagon ƙasa, masu yi wa al'umma zagon ƙasa, masu haɗa kai da arna suna cutar da mu da addininmu da ƙasarmu, suna kawo mana fitintunu da rigingimu da tashin hankali. Yanzu wani sai ya ce da shi ake, ya hasabuna kulla sayhatin alaihim, ya ce kaji wannan fa ni da ni ake fa, tunda kai ake me yasa kai kaga ba suna aka kama ba amma ya hasabuna kullu sayhatin alaihim duk wanda ba shi da gaskiya ba shi da manufa mai kyau ba shi da aqida mai kyau ba shi da tarbiya mai kyau ba shi da kishin addini ba shi da kishin kasar su ba shi da kishin jahar su ba shi da kishin al'umman su ba shi da wato dan kadan ma na damuwa da halin da al'umman sa take ciki da an yi maganan nan sai ya ce da shi ake to da kai ake din humul adu Allah ya ce su makiya ne waɗannan su ne makiya dan duk wanda zai shigo ta cikin gida yana yakakka ya zo ya bude maka haƙora ya nuna yana tare da kai ya ga maka maganganu masu dadi da zasu kwantar maka da rai amma da shi ake zuwa kuma a shirye yadda za a karya musulunci da musulmi yadda za a karya arewacin Najeriya da inda musulmi suka fi yawa da inda ake zaman lafiya to ai kaga wannan wato ainihin humul adu to Allah ya ce fahadharhum ku yi taka antsan da su ku yi ta kanku da su kar ku hada kai da su qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka anna yufakun taqaqa ake karkatar da su gabarin gaskiya gabarin alkhairi gabarin abin da zai amfani al'umma na'am
wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan wannan labari ya fasu Allah ya tona asirin wannan gulma da wannan munafunci da Abdullah bin Ubay bin Salul yake yi na bata sunan annabi da sahabbai sai jama'a suka same shi wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alu tunda kun yi laifi ku zo yastaghfir lakum rasulullah idan kuka zo manzan Allah zai nema muku gafarar Allah lawaw ru'usahum sai su dinga noke kawunan su me kace ce ka zo mu je wajen annabi ya nema maka gafara tunda kai laifi to ina zuwa ba komai to zan zo di to me kace ma dazu suka maida abun ma izgili da wasa suna noke kawunan su ba za su zo su tabbatar da laifin su a nema musu gafara ba wa ra'aytahum yasudduna zaka ga suna bujirewa suna kauda kai ga barin ka zo a zo gurin ka ka nema musu gafara wa hum mustakbiruna su masu girman kai ne wanda shi girman kai sifa ce daga cikin sufofi guda hudu wadanda aka jarabce ka da su to bambancin ka da kafiri kawai ta ki ɗaya ne da ƙarya da kwadayi da hassada da girman kai in kana da su maza kai ban kwana da su girman kai annabi ya masa fassara da abu biyu yace badarul haqi wa gamdin nas duk mutumin da za a nuna maka gaskiya ya ki karba saboda ya rena wanda ya faɗi gaskiyar ko kanin sa ne ko ƙasa da shi yake ko ba kungiyar su ɗaya ba ko ba tafiyar su ɗaya ba ko ba al'adar su ɗaya ba ko ba kabilar su ɗaya ba ko ba fatar su ɗaya ba ko ba ƙasar su ɗaya ba ko ba yankin su ɗaya ba ya rena wanda ya faɗi gaskiyar ya ki karba saboda girman kai to wannan shine wanda in yana da shi ƙwayar zarra kaishin aljanna ma ba zai ji ba. Wa gamdin nasi, da kuma wulakanta jama'a, Allah ya maka kuɗi ko ya maka karatu ko ya maka mulki ko ya baka wata dama na wani mukami ko ya baka wani kaki, kai ake sarawa, kai ake kamewa, kai ake kafewa, Allah ya baka wannan damar, ko kai ne a babban office din can, ko kai ne mai mukamin can, ko kai ne shek malamin can, sai ka samu wannan damar, sai kake wulakanta jama'a, kake banzatar da jama'a, kake watsar da jama'a, kake wa mutane kallon hadarin kaji, kake musu kallon sharaba shanu, kake musu hararar garke, duka wulakanta jama'a saboda damar da Allah ya baka, to ba kai ba aljanna. Dama girman kai ita ce sifa ta farko da Iblis ya dauka. Na biyu hasada, idan aka jarabce ka da hasada, baka son wani ya ci gaba, baka son wani ya daukaka, baka son wani ya samu, baka son wani ya zo kusa da kai balle ma ya wuce ka. Duk wanda Allah ya wata dama ta ilimi ce, kai ma kana da ilimi, sai ka fara jin haushin sa. Ko kudi ya fara samu, kai kana da kudi, sai ka fara jin haushin sa. Ko ta kujera yake nema wanda kai ma kana nema, sai ka dinga jin haushin sa. Haka fara masa zagon kasa da makarkashiya da sukan sa da bata masa suna da kokarin nakasta shi da lahanta shi da harshen ka ko da bakin ka ko da aikin ka. To wannan hasada gurin kada Allah ya wani ni'ima in ma ya masa ta gushe. Hasada uku ce, akwai hasadar Allah kada ya wa kowa ni'ima, akwai hasadar wanda aka wa din talalaci ko da kai baka samu ba, akwai hasadar kuma wacce aka wa wancan din ta taso daga hannunsa ta dawo hannunka, akwai kuma hasadar ni bana son a kwace naka ko kai ka a baka, amma a bani irin abin da aka baka naka nanan nawa nanan. To wannan hasada ba ta da muni, ita ake kira gibda, saboda ita ba kai burin ka a bashi ba, baka yi burin nasa ya gushe ba, baka yi burin nasa ya dawo hannunka ba, amma ka yi fatan a baka kwatankwacin irin nasa. To wannan babu matsala. Amma wancan nau'i ukun kada a bashi kwata-kwata, ko tunda an bashi abin ya lalace ko ya taso daga hannunsa ya dawo hannunka ta fashe kowa ya rasa, to wannan bala'i ne. Na hudu, na uku kwadayi, kwadayi mabudin wahala, kwadayi mabudin kaskanci, kwadayi mabudin wulakanci, kwadayi mabudin kaskanci. Duk mutumin da ya bude wa kansa kofar kwadayi, kamar da yake cewa bushewar ido tana faruwa ne daga bushewar zuciya, bushewar zuciya tana faruwa ne daga tsawaita guri a duniya, tsawaita guri abinda ke kawo shi kwadayi, shi kuma kwadayi abinda ke kawo shi san duniya, shi kuma san duniya abinda shine mabudin kowane sharri. Da ka bude wa kanka kofar duniya, ita kake so, ita kake kauna, ita kake bege, komai dan ita kake, da kukanka da dariyarka da tafiyarka da maganarka da shirinka da tashinka da bancinka da zirga-zirgarka, duk duniya kake wa, ka zama irin wannan ba duniya din. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha hum fiha la yubkhasun. Sannan ƙarya, ƙarya, hasada, girman kai, kwadayi, waɗannan munanan halaye ne, Allah ya raba mu da su. To saboda haka in aka ce ku zo, manzon Allah ya nema muku gafara, sai su noke kawunansu, ka gansu suna bujirewa ga barin neman istighfari, suna masu girman kai. Sawa'un alaihim, Allah ya ce duk ɗaya ne a gare su. Astaghfarta lahum, shin ka nema musu gafara? Am lam tastaghfir lahum, ko baka nema musu gafara ba? Lan yaghfir Allahu lahum, Allah yayi fushi ma ba zai ba yafe musu din ba kai. Allah ya ce amma fasa yafe musu din. Ana cewa ku zo annabi ya nema muku gafara a yafe muku, kuna ki? Allah ya ce to an fasa yafe wamma. Inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqina, Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai, al-fisqul akbar wa qaum nuuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqina. Al-fisq yana nufin al-khuruj, fita. Akwai al-akbar, akwai al-asghar. Babban shine fita daga addini gaba ɗaya da san ranka, karamin kuma dan karkacewa wasu dokoki kai, amma kana na a cikin musulunci. Da haka akwai babban fasiki, akwai dan karamin wato fasiki, babban shi ake nufi anan. humul lazina yaquluna, Allah ce in buku san su ba munafikan nan sune wadanda suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah, kada ku ciyar da wadanda suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta yanfaddu, har sai sun tarwatse sun watsi. Wato kullun munafikai sai suke su karya tattalin arzikin musulmi, su mai da mu mabarata, mayunwata, matsiraita, marasa sana'a, jahilai. Kullun kuka kula yankin mu yafi shiga wannan, har wasu halaye biyar sun bi mu waɗanda din na kaskanci ne. Na farko roƙo, na biyu bara, na uku maula, na hudu tumasanci, na biyar wato raraka. Waɗannan halaye guda biyar ba inda ake yinsu sai a tsakaninmu. Shi mabaraci shi ne wanda yake ɗaukan wani abu ya fita neman bara, Allah ya baku mu samu. Ba zai roƙi Allah ya bashi ba, sai dai ya roƙa maka Allah ya baka, kai kuma in ka samu to sai ya zo ya bara shi kuma sai ya samu. Bara in mutum ba hali uku ya shiga ba a musulunci, ko an yi bara an baka kaci kaci ta balbal, sai idan wani bala'i ya same ka na talauci ka rasa kwata-kwata hatta kai ba a dora tukunya a gidanka, to ya halatta ka je kai roƙo a baka, domin a lokacin ranka kake ceta. Da ka wuce wannan yanayin to sai ka kame. Na biyu kana kasuwanci, sai bala'i ya samu wato tijaranka ko kayanka ko jarinka ya lalace ya kare, to wannan kana iya neman taimako kafin ka sake daga jarinka. Wannan taimakon da zaka nema halal ne a taimaka maka ka sake tada jarinka, wannan manzo Allah ya ce babu komai. Na uku mutumin da ya samu karayar tattalin arziki, hatta kai saboda karayar wato ya zama abin tausayi, to irin wannan ko wata rigima ce ta taso tsakanin wani da wani ta kuɗi, sai ka raba kace zaka biya, to in baka samu abin biya ba ka iya roƙon jama'a su taimaka maka a biya wannan wato rigima, wacce in baka bada kuɗi ba za ta barke. To manzo Allah ya ce duk mutumin da ya bara ba tare da waɗannan dalilan guda uku ba ya cuta balbal, yana da hadisi sahihi. Sannan na biyu maula, ɗan maula su ne waɗanda za su wanke rigar su mata fita ka kyau, su mata bula, su kare hula su a gaban goshi, sai zo ya sallama da kai a office ko a gida, layi ai yanzu nan zan fita gida, ko sai zama yaro ya dan abin nan kaga ma katin za a je asibiti, wallahi ko 2,500 ne, wallahi saura 3,000 ya rage a shiga, wallahi kawai sai matsala ta faru, dan madala rura ma ba zan je a cika mun ukun ba, iya magana malam da iya baki da iya kwalliya, amma kawai dan maula ne yake nan, ka bashi ukun sai sa ukun ka sai tafi da biyar din wani guri. Kowa akwai irin nasa nau'in maular, to wannan shi ma kaskanci ne. Sai maroka, wanda za kalle ka ce eh ga damusa, ga zaki, ga toran giwa, ga mugun dawa, ga bauna, ga kasa, ga muciji, agwagwa kenan mai tafiya kasaita. Sai ga ana ta ruwan kuɗi, yawwa da an nemo namun dawa an haɗa mutum da shi, mugayen namun dawa masu cin komai, da an ce shi ne wannan, ka ba su su zage ka, ka hana su zage ka, suna nan su ma maroƙa ne. Sannan akwai 'yan tumasanci, su kuma sun fi wa masu kuɗi da malamai da masu kuɗi da masu mulki, su suka fi samun 'yan tumasanci. Idan malami yana faɗa da wani ɗan uwansa malami, to sai su je su nemo labarin yanayin rayuwar wancan malamin, sai a zo maka hira, karmakalla ai mutumin naka fa ya fasa ke matarsa, ta haba bismillah, sai a jumbuɗa tabar ma labari ya zo kenan, wallahi ai kwanan nan ma sai da Qur'aninsa, ai ya shiga matsala, rabin gidansa ma ya zaftar yasir, shikenan sai ta jin daɗi ana bashi irin wannan labari. To ƴan wato abin nan kenan tumasanci. Idan mai mulki ne, sai a nemo labaran waɗanda suke adawa da shi, ko a jam'iyyarsa ko a wajen jam'iyyarsa, sai dare yayi sai a je masa hira, sun sha wanki da bula da komai, kai daɗe mutum fa ya fa shiga matsala, haba ina ai yanzu ya ma sai da gidansa, wannan nan ma wata matsala ta taso ma iri kaza ka ai abun ba cewa komai sai haba kai ban biyar insha da zauna ta hira kai ta jin dadi suna fadar matsalolin makiyanka suna cikin matsala kai ta jin dadi ai ta hira da su za su tafi sai a dan kawo wani abu a babba su dan su samu wani sabon labari to haka ne suke wa mai kudi shi ma in yana da tabar mahira shi ma sai a zo masa da labaran wani mai kudi wanda suke kanka da shi wanda ya samu matsala to ana fa wallahi an rike lasin din sai fa oda ma yau aka rike a haba alhamdulillah sai ta tahira to yan tumasanci kenan wannan shi ma hali ne da dabi'a kuma kaskanci ne sai kuma yan raraka shi mutanen kauye sun fura raka mutanen birni kana da wani dan uwa a kauye sai ka mu kaza daya ya auno wake kwano daya ya auno wannan gero kwano daya sai zo ce ya zo gaishe ka dama kaza sa ya san ta nawa ce geran sa ya san na nawa ne waken sa ya san na nawa ne wallahi kan yazo sai maka ka ya alhaji aya shiga da shi ciki ko alhaji ya shiga kai kazan nan kai ku shiga da ita ciki kai kuma zai tafi sai ka dan dauko 2000 haka ka dan dinke wata riga ka dinke ka ce a bashi to wani ma bashi yake daukowa sai ka sallame shi sannan sai je salamun idan zai tafi kace to a gaishe da su inna da su baba da su duk a gaishe da kowa ya gaba ka dauko kowa alhaji zan fa tafi sai sake da tafi alhaji shikenan ko to zan tafi sai an jima masha Allah in ya gaba kace kowa sai sake dawowa ta can har sai ka dauko wani abu ka bashi saboda kazansa da ya kama da wakensa da geransa da mararakar kayi ya fitar da wani abu a ciki waɗannan halaye biyar su ne fa abinda suka mai da mu baya to ya za mu ɗaukaka muna cikin wannan hali kowa ya fi sha'awar a bashi fiye da ya bayar ba mu da zuciyar sana'a ba mu da zuciyar karatu damanmu a cikin kowane aiki an cinye wasu sun cinye damansu sun zo cikin namun ma sun yi tarayya idan da ake samun admission a makarantu a cikin kasanmu a garinmu a jiharmu za a yi university a yi makaranta amma muna kallo su zo daga wani guri su zo su cike gurin hatta kai a wasu yankunan mu ma hatta aikin police din nan da yan sanda da immigration da custom sai ka zo ka tarar wasu ne suke zuwa yankin mu su karbi waɗannan form din su cike kuma su tafi da sunan local government mu da sunan mu su je su shiga aiki irin waɗannan abubuwan suna nan fa da yawa daman makin mu Abuja da yawa yana nan ba mu iya cike na jihohi ba balle mu ne mu na tarayya kuma duk kasar nan kokowa fa ake gasa ake yi idan mutanen ka ba su yi karatu ba su yi ilimi ba ba su yi sana'a ba ba su kware ba daban makin su suna kallo za a wuce su saboda haka shi yasa wato ya zama wajibi mu zabura mu koma makarantu mu je mu ilimi domin in ba mu ilimi ba mun shiga kaskanci dole ko mu yi sana'a ko mu daina rena ta humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah kun ga ashe munafikai sun gano in suka karya mana tattalin arziki kamar da ake faɗa mutumin da bai mallaki abin da zai ci ya sha ba to bai mallaki makomarsa ba man la yamliku qutahu la yamliku qararahu wanda ba shi yake sarrafa abin da zai ci ba shi yake sarrafa abin da zai sha ba mun kasa farike kanmu mun kasa noma shinkafar da zamu ci mun kasa noma geran da zamu kunu mun kasa noma alkama da sauran abubuwa na bukatu mun kasa yin audigar da zamu saka mai riguna mun kasa yin matsinke da in mun ci tsire da balangu zamu saka ce wanda ya makale mana a haƙori mafi yawa tsinken nan ka duba karkashin kwalin sa ko karkashin robar sa zaka ga an sa daga China aka yi maka tsinken sa ka ce in ka ci tsire tishu din nan fa sai da aka yi ta rigima kafin a fara yin dan Najeriya amma da tishu din nan sai an je waje ake kawo mana tishu da zaka goje bakin ka in ka ci balangu saboda haka al'umma dole mu zabura humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu sune masu cewa kakkuciyar da waɗanda suke tare da annabi sai sun watse walillahi khaza'inus samawati wal ard to fa ku gaya musu taskokin sammai da ƙasa taskokin sama shine ruwa taskokin ƙasa noma da ma'adinan ƙasa duka to yana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala walakinnal munafiqina la yafqahuna sai dai munafikai ba sa fahimtar cewa arziki a hannun Allah yake ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum ya ayuha an-nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yaquluna suna cewa la in raja'ana ila al-madinati idan mun koma madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal azalla lalle mafi daukaka sai sun fitar da mafi kaskanci min ha daga cikin madina ashe ku hakan zai faru akasin shine daidai ashe shi din ne makaskanci da yan jam'iyarsa annabi da sahabbai sune madaukaka wallahi al-izzatu busan cewa buwaya da daukaka da izza ta Allah bace wal rasulihi buwaya da izza da daukaka ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina buwaya da daukaka da izza ta mu'minai ce walakinnal munafiqina sai dai munafiqai la ya'lamuna basu san wannan ba shi yasa suke yin abin da suke yi na'am
ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
الله تعالى ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka gamsu cewa din labarin Allah gaskiya ne kunce kuncin sa adalci ne la tulhikum awla amwalukum la tulhikum amwalukum kada dukiyar ku ta shagaltar da ku alhakumut takathur tunda Allah yace to kada dukiyar ku ta dauke muku hankali ta shagaltar da ku wala auladukum kada ƴaƴanku su dauke muku hankali su shagaltar da ku an zikirillah gabarin ambatan Allah ku dinga ambata rahmar Allah ku ƙara kusanci da ita ku dinga ambata azabar Allah kuna nisa da ita ku dinga ambata girman Allah kuna ƙara son sa ku ƙara ambata ni'imar Allah kuna ƙara girmama shi da kaunarsa da tsoron azabarsa da kudayin rahmarsa kuma kada ya dauki hankalinku gabarin zikiri na girmama Allah da yi masa kirari da kuma wato tuna ko karanta alqur'ani wanda duk wannan zikirin yana ciki wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka ma'ana ya bari dukiyarsa ko iyalansa suka dauke hankalinsa gabarin ambaton Allah fa ulaika humul khasiruna lalle waɗannan sune tababbu wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ya ce ku ciyar daga ba duka ba mimma Allah bai ce ka dau dukiyar ka duka ka baya ba ka kai ma ka zo kana nema ku ciyar daga shashin abinda muka azurta ku min qabli an ya'tiya ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo wa dayan ku fa yaqula yace rabbi ya Allah mahalicina laula akhartani ila ajalin qarib ina ma zaka dan jinkirta mun zuwa dan wani lokaci makusanci ko da dan lokaci a ƙara mun mana in samu damar da zan gyara barnar da nayi fa as-saddaqa wato yi sadaqa in yi alheri wa akun minas salihina kuma in kasance cikin nagartattu a bani dama mana in gyara kurakuran da nayi rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa la yu'akhiru Allahu nafsan Allah ba wato ba Allah baya jinkirta wa rai idza jaa ajaluha idan ajalinta yazo idan lokacin mutuwar mutun yayi to magana ta kare kawai mutuwa zai wallahu khabirun bima ta'malun Allah yana da zurfafaffen sani da dukkan abin da kuke kai aikatawa na alkhairi ne ko na sharri ne to zikirin shine rayuwa shine al'umma Allah ta'ala ya umarni da zikiri yace ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran katira ya ku mu'minai ku dinga ambaton Allah ambato mai yawa shi yasa an ka dauki rayuwa annabi yazkurullaha ala kulli ahyanihi inde kana ambaton Allah da safe akwai zikirori iri-iri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dubbarin kafa 100 da safe Allah zai tsare shi daga dukkan abin ki zai bashi lada 100 ya bashi daraja 100, ya fi masa zunubi 100, ya bashi girma 100, sannan ba wanda ya kai shi a wajen Allah, sannan daidai yake da wanda ya yanta baiwa wacce ta haifi Annabi Isma'ila kamar Hajara guda 10. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kafa 100. Wanda yace subhanallahi wa bihamdihi guda 100, za a kankare masa zunubin sa ko ya kai wankun fankogi. Wanda yace astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, kafa 100, za a yafe maka kurakuran sa. Wanda yace allahumma inni abduka wa bani abduka, yana cikin bakin ciki da damuwa, ya karanta zuwa karshe za a yayi mai damuwar sa. Wanda yace hasbiyallahu wa la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim, kafa 7 da safa da yamma, za a bashi kariya. Wanda yace bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim, 3 da safa 3 da yamma, za a bashi kariya. Wanda zai kwanta bacci ya kul huwallahu 3 falaki 3 nasu 3 falaki kul huwallahu falaki nasi, ya tofa a hannu ya shafe jikinsa so 3 da wani hatsari da baki da tsafi da jifa da siddabar da komai, ba zai kama ka a wannan daren ba. Zikiri gashi nan, ka duba hisnul muslim, ka duba cikin al-azkar min al-kitab was sunna, ka duba cikin al-azkar na al-imam an-nawawi, ka duba cikin al-kalimut tayyib, ka duba cikin al-ma'surat, ka duba riyadus salihin, ka duba hadisi na ingatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo da zikiri. Shi yasa Allah ya ce wala takun min al-gafilina, kai dai kakka zama cikin gafalallu rafkananu, wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum, kakka zama cikin waɗanda suka manta da Allah, suka yi watsi Allah ya yi watsi da su, waɗannan sune suka tabe. Shi yasa Allah ta'ala ya ce tawadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun, ku dinga ambaton Allah da yawa, a zauna kake a tsaye kake, allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ku yawaita tasbihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim, ku yawaita salati ga annabi, ku yawaita istighfari, ku yawaita karatun qur'ani, ku yawaita tintintini akan makomarku. Mutum ya ƙara sanin Allah dan ya so shi, ya ƙara sanin Allah dan ya girmama shi, ya ƙara sanin Allah dan ya kwadayin rahamarsa, ya ƙara sanin Allah dan ya ji tsoron azabarsa, ya kusanci da dokokin Allah, ya san su dan ya kiyaye su. To Allah ta'ala, abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura na abinda muka karanta, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana. Abinda wannan aya ta faɗa na rahama da jin kai, Allah ya sa muna ciki. Abinda ta faɗa na suffofin munafikai da munafinci, Allah ya raba mu da shi. Kada Allah ya sa mu zama munafikai a halayen mu ko a aqidan mu ko a mu'amalan mu. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi, Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai, Allah ya taimaki masu taimakon addini. To yau kamar yadda aka shina bayan mun gama taro na university da aka yi da lecture da aka yi da safe, yau 22 ga watan July 2013, akwai makaranta ta Islamiyya wacce take da ajujuwa guda 5, take da ofisoshi guda 4, take da toilet guda 2, wacce aka danka ta a hannun wannan committee namu na da'awa. A yau din nan wannan makaranta ta shiga hannun wannan committee, kuma mun je mun ga gurin, kuma muna godiya ga waɗanda suka danka wannan makaranta a hannun wannan committee na da'awa. Allah ya saka musu da alkhairi, ya kai rahama kabarin akwai Hajiya Aishatu Bayero ko Alhaji Ali Usman, mai wakiltan iyalan Hajiya wacce ta rasu, Hajiya Aishatu Bayero, sun mika wannan makaranta ta hannuna zuwa ga wannan committee na da'awa and relief organization Gombe. Saboda haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri, ya kai cikin mizanin hasanarsu. Sannan akwai Al-Hidayah Academy wanda shine wakilin da ya mika wannan makaranta a hannunmu. Akwai sanarwa da ya bayar cewa makarantar Al-Hidayah Academy Gombe tana fitin cikin sanar da al'umma musulmi ta buɗe ɓangaren dare na ma'aikatan gwamnati da kuma 'yan kasuwa. Ranar karatu Litinin, Talata da Laraba, darussa Al-Qur'ani, fiqhu da hadisi, lokaci karfe 8 zuwa 9 na dare. Za a zaɓi fom ɗin a harabar makarantar akan kuɗi naira 1,000 daga karfe 9 na safe zuwa 11 a rana kullum. Tambayoyi. Wannan yace yaya iddar mai shayarwa take? Mai shayarwa iri biyu ce. Akwai wacce in tana shayarwa ba ta jini. Kun ga dole sai ta gama shayarwa za a fara lissafin idda. To wata sai ta shekara biyu tana shayarwa, kun ga ba za a fara lissafin idda ba sai bayan shekara biyu ta gama shayarwa, sannan ta yi jini ɗaya, ta yi jini biyu, ta yi jini uku, ko ta yi wata ɗaya, ta yi wata ɗaya, ta yi wata uku idan mai lissafi da wata ce. Saboda haka wannan shi ne, in ko tana son ta gama iddar da wuri, to sai dai a karɓi yaron wata ta shayar da shi, da an raba ta da shayarwar wata sai ka ga wato jinin ya zo. Saboda haka yana zuwa shikenan sai ta guda uku, shikenan ta gama iddarta. Wata kuma sai ka ga tana shayarwa tana jini, irin waɗannan su ne suke samun ciki kuma suna shayarwa. To in an samu irin wannan, kaga da jininta ɗaya, biyu, uku ya zo, shikenan ta gama. Da an sake ta ne kafin ta haihu, sai ya zama haihuwar shi ne iddar. Amma tunda sai da aka sake ta, sai da ta haihu sannan aka sake ta, to dole sai ta yi jini uku, wanda shi ne bayanin da malamai suka yi. Wanda ya ce ina sana'ar aski, ko ya halatta in riƙa yin dayin, wato rina gashin kai ya yi baƙi, kuma ya gyara gira ba shi da kyau. To in gashin fari ne kake rikiɗa shi ya koma baƙi, to ka yi laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tura gashi fari ya koma baƙi, domin za a iya cuwacuwa da wannan. Ta wani tsoho ne ya ga wata budurwa yake so zai aura, ga fulfula fum a kansa, sai ya zo ka rina gashin sai koma baƙi ya je ya cuwacuwa, a ɗauka wani saurayi ne nan ku ashe an tafi. Saboda haka wannan shi yasa bai halatta ba. Amma in ja za ka yi masa, ai duk mai furfura aka yi masa ja, an san furfura ce, wanda shi ne ake a sunna a rina gashin ya koma ja, amma ba baki ba. Sannan kuma dangane ga cire gashin gira, hadisi ya zo la'anallahu nasimat wal mutanassimat. Al mutanassimat su ne masu cire musu wannan, wanda ake cire masu cire musu gashin, a cire gashin gira. Amma in yawa yayi za a rage shi, to wannan malamai sun ce ba laifi. Wanda yace ku ya halatta a jinkirta rabon gado har sama da shekara goma, saboda in mun yi magana sai babban yayanmu ya tada hankali har da duka, kuma ya hana mu ko noma gonanmu. To gaskiya ba daidai bane. Akwai maslaha da ke sa a jinkirta rabon gado, amma idan maslaha ta kau sai a raba kowa a bashi haƙinsa. Wani abun kamar ƙananan yara ne, kuma gida ɗaya ne tak. Idan aka ce a raba suna ƙanana, kowa ba zai samu ɗaki ba. In aka irin wannan rabon da wuri, aka ba kowa ɗan kaso kaɗan, suka rasa gurin kwana da matattara, to akwai kuskure. So da haka akwai abin da ake jinkirtawa saboda wata maslaha, duk abin da zai rabu sai a raba shi. Amma gidan sai a ce wannan family house ne, a bar shi zuwa wani lokaci. Wani ya taso ya yi kuɗi ya gina nasa, har kowa ya firi ya samu madogara, to ƙarshe sai kaga gidan in an raba shi kowa ba zai cutu ba. Amma mutum ya rasu ya bar ƙananan yara da wani a goye, wani a abin nan ɗan ƙarami, wani ɗan wata shida, wani ɗan shekara, sai aka ce a raba gidan, kuma gidan kowa ba zai samu gurin da zai zauna ba. Aka sai da gidan, aka raba kowa, aka bashi kuɗin sai ya cinye, to ina su dinga kwana, ina za su tattaru, ina gidan mahaifinsu? To haka akwai abin da ake jinkirta rabansa saboda maslaha, iya shi ɗin sai a jinkirta shi. Amma wanda zai rabu ai maza a raba ko a bashi haƙinsa, shi ne abin da ya kamata. In dai ba hango wata maslaha ta addini ba, to lalle da mutum ya rasu a biya bashinsa, a karɓo bashinsa, a zartar da wasiyarsa, a kuma raba gadansa. Malam yace ko ya halatta idan abu ya bani tsoro a ban ɗaki in karanta ayar neman tsari, ko a ina ne kana iya karanta ayar neman tsari idan abu ya firgita ka? Ce abu ya firgita ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ko subhanallah, ko la haula wa la quwwata illa billah, ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim, duk za a karanta. In za a shiga ban ɗakin ba ana karantawa ba? Yawwa. Kuma ba ana wankan janaba a ban ɗaki ba, kuma za a wankan janaba ba sai an yi bismillah ba tunda ana yin alwala? Malam ko ya halatta inna ambaci shauran annabawa su ma in ce sallallahu alaihi wasallam, ƙwarai kuwa kowane annabi manzon Allah ya faɗa a hadisi sahihi, yace kuwa annabawa salati yadda kuke yi min, domin su ma an aiko su kamar yadda aka aiko ni. To wannan damar da annabi ya bamu shine idan an ambaci sunan annabi, muna masa salati da siga biyu, ko mu ce sallallahu alaihi wasallam, wannan ana kiranta jumla fi'iliya, ko mu ce alaihi salatu wassalam, wannan ana kiranta jumla ismiya, mubtada da khabar ko fi'ilin wa fa'il, duk kowanne kana iya wa annabi salati da shi alaihi salatu wassalam, mubtada da khabar ne kai taqdimin khabar ala mubtada, sallallahu kaga fi'ilin wa fa'il alaihi wasallam, saboda haka kowanne ana iya yi babu laifi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To an ta samun gudunmawa, akwai buhun dankali daga malam ya'u, ya ce fi sabilillah ta shi addu'a Allah ya hore masa gida nasa na kansa. Akwai 500 daga wani bawan Allah ya ce asusun marayu, akwai turamin atamfa guda 2 daga wasu mata a yi musu addu'a, akwai 200 daga wani dan uwa a yi masa addu'a, akwai kayan sanyawa na mata dinkakku kala 3 da alqur'anai guda 3, tace ya mata addu'a dangare daga cutar jinnu da yake damunta, Allah ya bata lafiya. Akwai alqur'ani guda 1 ya bayar, yace ayi mahaifinsa addu'a, akwai kudi 500 daga wani dan uwa, yace ayi masa addu'a, Allah ya kare shi daga sace-sace da ake yawan yi masa. Wannan yace assalamu alaikum da sauran malam da sauran yan uwa, ku taimaka mini, Allah ya bani gida na kaina, yayi mun talauci da nake fama da shi. Kudi 4,000 daga wani bawan Allah, yace a saka asusun marayu, ayi masa addu'a, Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Akwai masu bukatar addu'a, Allah ya ba wa ƴaƴansu maza na gari. Akwai masu bukatar addu'a, Allah ya ba su ikon haddace alqur'ani. Akwai masu bukatar addu'a, Allah ya shirye musu da ƴaƴansu. Akwai marasa lafiya masu bukatar addu'a a gida da asibitoci. Akwai mata masu bukatar addu'a, Allah ya shirye da mazajensu. Akwai masu bukatar addu'an cin jarabawa a matakin ilimi daban-daban. Akwai masu bukatar addu'a samun admission a makarantu. Akwai masu bukatar addu'a samun aikin yi. Akwai masu bukatar addu'a budi a harkar kasuwancin su. Akwai masu bukatar addu'a Allah ya yi musu kuncin rayuwa. Akwai masu bukatar addu'a samun gidaje nasu na gari. Akwai kuma mata masu neman aure da maza masu neman aure, Allah ya hada ta gari da na gari. Akwai kuma wanda yace yayata ta auri dan giya a cikin rashin sani, muna bukatar addu'a Allah ya raba su. To kace a'a, yau kace Allah ya raba su, Allah ya shirye da shi ne ko? Yawwa, ayi addu'a Allah ya shirye shi tunda an riga an yi. Ku ya kamata ku yi bincike, idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu, kamata ku zurfafa bincike. Amma tunda an yi auren ba mutuwa yi ba, ai sai ai tai masa addu'a Allah ya shirye shi su zauna lafiya, amma ba Allah ya raba su ba, sai in ya ki shiriwa ne sai addu'an Allah ya zaba mata abin da yafi alkhairi. To muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu girma da sifofinsa madaukaka. Abin nan duk da muka faɗa, wanda muka roƙa da wanda babu mutuno a littafin nan ba, Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi. Allah ya yi kowa daga damuwar da yake ciki. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونسالك من كل خير سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر إخواننا في مصر وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك